na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis 13 ga watan Oktoba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ambaliyar ruwa na ci gaba da gallabar al'ummar yankunan Kudu maso Kudu da Kudu maso Gabashin Najeriya. Hukumar ba da agajin gaggawa ce nema ta sanar da cewa mutane sama da miliyan 1 suka rasa matsugunan su a yankin. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya na ganin aiwatar da kasafin kuɗin shekarar 2023 ba mai yiwuwa ba ne sai an yi masa gyara. Wannan na zuwa ne bayan da majalisar ta yi wa kasafin kuɗin karashi na biyu.
Daga 2018 lokacin ne gwamnati ta ce kara ɗaukar ma'aikata, to kuma wannan kuɗin akan ma'aikata ake fito, ba wai ni nace ko a rage ma'aikata ko kuma a a'a ya za ga ma'aikatan ba a tsara musu albashi aka yi ba, ba a tsari yawan su ake yi ba, amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai karuwa yake.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Za a yankewa Nicholas Cruz hukuncin ɗaurin rai da rai ba tare da damar sakin jefa gyara hali ba, wanda ya harbi kan mai uwa da wabi a wata makaranta a jihar Florida da ke Amurka, inda ya kashe mutane 17 a makarantar sakandare ta Majori Stoneman Douglas da ke Parkland. Wannan hukunci ya zo ne bayan da masu taimakawa alkali yanke hukunci suka sanar yau Alhamis cewa dukkansu sun kasa amincewa cewa ya kamata a kashe Cruz. Shawarar ta kawo ƙarshen shari'ar watanni uku da ta haɗa da hotunan bidiyo da hotuna da kuma shaida mai sosa zuciya daga dangin waɗanda abin ya shafa. Alkali za ta yanke wa Cruz hukunci a hukumance daga baya. Hawa farashin kayayyaki a Amurka ya ƙara a cikin watan Satumba, yayin da tsadar gidaje da sauran kayayyakin buƙatu ke ƙara matsalamba ga magidanta, lamarin da ya kawar da ƙarin kuɗin albashi da mutane da yawa suka samu, da kuma tabbatar da cewa babban banki zai ci gaba da ƙara kuɗin ruwa. Farashin kayan masarufi ya ƙaru da kashi 8.2 cikin 100 a watan Satumba idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata, kamar yadda gwamnati ta bayyana yau Alhamis. Daga wata zuwa wata, farashin ya ƙaru da 4 cikin 100 daga watan Agusta zuwa Satumba, bayan ya ƙaru da 1 cikin 100 daga watan Yuli zuwa Agusta. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Ukraine sun faɗa yau Alhamis cewa sojojin Rasha sun kai hari da jirage marasa matuka da Iran ta kera a yankin babban birnin ƙasar, yayin da sojojin Ukraine suka ce makamai masu linzami na Rasha sun kai hari a matsugunai 40 a duk faɗin ƙasar jiya Laraba. Mataimakin shugaban ofishin shugaban ƙasar Ukraine Kirilo Tomishenko ya ce jirage marasa matuka sun kai hari kan muhimman wuraren ababen more rayuwa a kusa da Kyiv. Jami'an sun bayyana jiragen marasa matuka da ake kira da kamikaze, waɗanda ke ɗauke da bama-bamai da kuma suke faɗawa inda aka auna. Magajin garin Mykolaiv, Alexandra Shankovic, shi ma ya bayar da rahoton barin wuta a daren jiya a birnin kudancin Ukraine, wanda ya lalata wani bene mai hawa biyar. Hare-haren ta sama sun zo ne a daidai lokacin da abokanan huɗar Ukraine suka yi ƙoƙarin samar da ƙarin makaman kariya na sararin samaniya na ƙasar. Yau Alhamis rundunar sojojin Iraki ta faɗa cewa wasu rokoki 9 sun faɗo a yankin ma'aikatan gwamnati da ofisoshin jakadun ƙasashen waje da ake kira Green Zone da ke birnin Bagadaza. Harin ya faru ne a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka hallara zaman majalisar domin zaben sabon shugaban ƙasa. Jami'an tsaro sun ce akalla mutane 5 sun ji rauni, nan take babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Ko a watan da ya gabata an harba Ruka, inda aka auna yankin da ma'aikatan gwamnati da ofisoshin jakadun ƙasashen waje suke, yayin da 'yan majalisa suka gudanar da wani zama domin kaɗa ƙuri'ar zaben shugaban majalisar. Taiwan ta ɗage duk takunkumin COVID-19 na shiga ƙasar a yau Alhamis, wanda ya baiwa masu yawon buɗe ido damar shiga tsibirin mai cin gashin kai bayan fiye da shekaru 2 da rabi na kula da iyakoki. Yankin Hong Kong da Taiwan tare da babban yankin kasar Sin sun buƙaci galibin baki su killace kansu na tsawon lokaci da aka kayyade lokacin annoba, yayin da yawancin kasashe suka sake bude iyakokinsu ga masu yawon bude ido. Yanzu masu ziyara ba sa buƙatar killacewa yayin shiga ko yin gwajin cutar. Maimakon haka za a buƙaci su kula da lafiyarsu na tsawon mako guda bayan isowa, sannan su samu sakamakon gwajin da ya nuna ba sa ɗauke da cutar kwana ɗaya bayan da suka isa. Idan mutane suna son fita waje a ranakun mako da ake sa ido, suna buƙatar gwaji da ya nuna ba sa ɗauke da cutar daga ranar ko kuma kwana ɗaya kafin ranar. Yanzu babu wani sharadi da aka gindaya wa waɗanda bayan asalin ƙasar Taiwan ba ne da aka yarda su shiga ƙasar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Ambaliyar ruwa na ci gaba da gallabar al'ummar yankunan kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin Najeriya bayan rasa mahallai da gonaki. Hukumomin Najeriya sun sanar da mutuwar akalla mutane 500, wasu sama da miliyan 1 kuma sun shiga halin ni'a sakamakon ambaliyar ruwan a Najeriya a wannan shekarar. Hukumar bada agajin gaggawa ta NEMA ta sanar cewa ta kai daukin agajin jinkai ga mutane da yawa a fadin kasar. Ga rahoton da Lamida Abubakar Sakutu ya aiko mana.
Ambaliyar ruwa na ci gaba da gallabar al'ummomin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin kasar bayan rasa mahallai da gonaki. Bayane dai sun tabbatar da cewar rayuka da dama sun salwanta. A baya-bayan nan gwamnati ta sanar da mutuwar mutane akalla 500 da kuma tagayyarar mutane miliyan 1,411,551 sakamakon bala'in ambaliyar ruwa. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta NEMA ta sanar cewa ta kai ɗauki ga kimanin akalla mutane 315 a sassa daban-daban na ƙasar. Musa Gudiyan Tafiko shi ne shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta NEMA a yankin Niger Delta da kuma kudu maso gabashin ƙasar.
So these steps have been predicted prior to this time. You recall that in February.
Yana cewa ne ba tun yanzu ba ne hukumar NEMA ta yi tunanin cewa za a samu ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na kasar. Kuma tun a baya can hukumar kula da yanayi ta kasa ta fitar da sanarwar jan kunne ga jama'a cewa ambaliyar ruwan na tafi. Sai dai kuma kawo yanzu muna ci gaba da kai ɗauki na gaggawa ga al'ummomi da bala'in ambaliyar ruwa ya shafa. Jihar Anambra akalla garuruwan al'ummomi kimanin 300 ne ruwa suka mamaye, kuma akwai fargabar cewa al'ummomin za su iya samun karancin abinci. Ga ma abinda mai magana da yawun gwamnan jihar Anambra Mr. Chris Abaromi ke cewa,
people are no longer living comfortably anymore. They have put in places.
Yana cewa ne ɓarnar ambaliyar ruwa ta yi muni matuƙa, inda ta janyo mutane da dama suka rasa rayukansu, wasu kuma suka rasa muhallansu, kuma da damansu gwamnati a yanzu ta tsugunar da su a sassa daban-daban na jihar ta Anambra. Jihar Delta kuwa da ke makautaka da jihar Anambra bayane dai sun tabbatar da nutsewar wasu mutane 2, sannan kuma iyalai 3,233 sun tsaye daga gidajensu. Alhaji Muhtar Usman shi ne mai baiwa gwamnan jihar Delta a shawara.
Yanzu ka duba masana'antarmu nan na Ugo Market da kuma da kwale-kwale ma ake yawo, maganar kasuwanci ba ma maganar kasuwanci ake ba. Saboda haka ayyuka da mutane suka yi biya a asarake, mutane kan suna cikin wani hali na daban. Don duk wani komite kowa suna wanda yake da yan uwa zai koma gun yan uwansa wanda zauna, wanda ba shi da yan uwa kuma dole ya kuja.
Wani bincike dai na baya-bayan nan ya nuna cewa nan ƙasar da shekaru 40 masu zuwa ana hasashen ruwa za su mamaye ɗaukacin yankin na Niger Delta. Shugaban sashen kula da abkuwar bala'o'i daban-daban na Najeriya, Farfesa Eke Usman Kibo na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce,
biyayya da wannan abun su ta fi tun da wuri, dai abin zai biyo ba zai daɗe ba. A sai dai akwai matsala kuma wanda yake wani yana son tashin amma ba zai iya tashi ba saboda ba zai baya da ƙarfin da zai iya kwata iyalansu da kayansu ya koma wani wuri. Kana ganin in zai yi ya kamata state government da abun abun ya shafa ne ya kamata su yi kokari su dan taimaka ma community da suke kusa da wannan wuraren ko a cikin wannan wanda yake da hadarin zama dan gaske. Wannan dai ba wani ba mu da wani major plan ya major zai tsaya wannan yawan sai haka ko zai karu ko zai ci hakan nan.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Bayan da ta yi muhawara akan ka'idojin kasafin kuɗin shekarar 2023 tare da yi masa karatu na biyu, Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar mata. To sai dai wasu 'yan majalisar na ganin aiwatar da kasafin kuɗin ba mai yiwuwa bane, domin sun gano kurakurai da dama a cikin sa wanda ke nufin sai an yi masa gyara. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan kasafin kuɗi yana cikin kasafin da ake sa ran zai ƙare a ranar 31 ga watan Disamba na shekara 2023 idan an fara amfani da shi daga watan Janairu. Amma bayan majalisa ta zartar da kudirin dokar kasafin, sanatoci sun daga murya cewa akwai matsala da kurakurai a kundin kasafin wanda zai mayar da hannun agogo baya idan ba a yi gyara ba. Sanata Muhammad Alin Dume yana cikin masu irin wannan tunani da nazarin da yayi akan kasafin.
Su duba fa daga Alif 2018 lokacin ne gwamnati ta ce kara ɗaukar ma'aikata, to kuma wannan kuɗin akan ma'aikata ake kashewa, ba wai ni nace ko a rage ma'aikata ko kuma a kur'a'a ya za ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba, ba ƙari yawan su aka yi ba, amma kuɗin da ake cewa ana kashewa akan su sai ƙaruwa yake, kuma ba wai ƙaruwa kaɗan bane. Daga 2018 alal misali kuɗin da ake kashewa a rekoren da ake cewa miliyan 3.5, amma kuma sai a 2019 wato 2019 ya haura zuwa triliyan 4.7. A lokacin kuma fa ba a dauka ma'aikata. To sa'annan a 2020 da aka zo COVID ya shigo, an rurrufe ko ina, ba a tafiya ko ina, kuma maimakon abun ma ya tsaya ko ya ragu sai ya haura zuwa triliyan 4.8. To har 2021 kin sani muna cikin COVID din, sai abun kuma maimakon ma ya kasa ko dai ya tsaya inda yake kuma ya yi tsalle zuwa triliyan 5.9. Banda haka a 2022 kenan ya haura kuma har yanzu zuwa triliyan 6.9. kuma a 2023 wanda aka kawo yanzu shi ne abinda genani ya tayar mu hankali, an sa a cikin kasafin kuɗin za a kashe triliyan 8.2 ko kuma kusan 3 a kan wannan. Ki tuna fa cewa yadda na ce miki wannan kasafin kuɗin da wani Najeriya ne, amma wannan triliyan 8.2 ɗin za a kashe su akan ma'aikata ne ko kuma yin aikin gwamnati.
Duk da cewa muhimmin aikin majalisa shine sa ido a yadda ake aiwatar da kasafin kuɗi da bangaren gwamnati ke yi duk shekara, amma sanata Ahmad Babba Kaita yana ganin majalisar ta gaza wajen sa ido a yadda ake aiwatar da kasafin kuɗin.
Wannan gaskiya wani abu ne wanda ba zan yi kuɗin goro ba da kowa da kowa, amma waɗansu mu mafi yawan committees mu sun gaza, kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo mu ƙasar illa.
To yanzu wani mataki za ku ɗauka na gyara?
To wannan gwamnati kin san bankwana take yi, ana samun gyara ne idan gwamnati ta miƙe ta take ƙawa ta ce sai an yi gyara. Daga inda gwamnati ta zo mutane suka ciza suka ga jini, to duk wani abin da kike tsammani ana yi baya ana ma yin abin da yake shi, kusan abin da ya faru da wannan gwamnatin kenan.
Amma ga sanata mai wakiltar Taraba ta Kudu Emmanuel Bwacha yana ganin wannan kasafin yana da muhimmanci kwarai ga kasar, musamman ma a wannan lokaci da duniya ke fama da rashin kuɗi a sakamakon rashin tsaro da kuma matsalolin sauyin yanayi da ma yakin Russia da Ukraine.
Gane wanda na ma kasafin kuɗi nan shine shiri ne na kokarin a mai da tattalin arzikin kasa a lokacin da a cikin mawuyacin lokaci, domin ba karamin lokaci da ke da wuya muke cikin zumba, ga rigima irin ta tsaro, ga kuma bala'i irin ta ambaliya da ke shi, kuma ga ayyuka da wanda za su tara ma al'umma rai cikin halin da muke cikin. So a tunanin gwamnati shine a yi shiri da za a samu a rayar da tattalin arziki kasa.
Majalisar ta daga zama zuwa 15 ga watan Nuwamba na bana don baiwa ma'aikatu da hukumomin gwamnati damar yin bitar kasafin tare da haɗin gwiwa da kwamitocin kula da harkokin kasafin kuɗi a majalisar ƙasar kamar yadda doka ta tanada. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
Masana harkokin lafiyar kwakwalwa sun bayyana cewa akalla mutum ɗaya cikin mutane hudu a Najeriya na da lalurar taɓin kwakwalwa. Dr. Maigari Yusuf Taru, kwararre a ɓangaren kula da masu taɓin hankali a asibitin kwararru ta Jami'ar Jos, yace duk wani mahaluki da ke da kwakwalwa a kansa yana iya samun lalurar jirkicewar hankali sabili da dalilai daban-daban.
Binciken da aka sake na kwana-kwanan nan shekara biyu kenan ya nuna cewa mutane sama da miliyan 900 da 70 suna dauke da wannan lalurar nan, kuma waɗanda suka zo asibiti ne kawai. To an duba a Najeriya dai ba za a iya ce ba an tantance ko ba abin nan ba, amma bincike ya nuna cewa duk inda kika ga mutane guda uku suka taru ko hudu, to ɗaya daga cikin su zaki ga yana da wannan lalura, sai dai kuma bai kwantata shi asibiti ba. To ya nuna cewa kusan mutane miliyan 50 zuwa 60 da suke cikin 200 miliyan da muna da shi a Najeriya suna dauke da wannan, wato waɗanda aka san cewa suna asibiti kenan.
Me yasa mutane ke fama da wannan matsala na taɓin hankali?
Okay, da farko abin nan na so ki gane shine duk wanda yana da kwakwalwa zai iya samu wannan rashin lafiyar nan. Dalilai suna nan da yawa da abin na karuwa ta haka. Na ɗaya, zai iya kasancewa da kamu mutumin karan kanshi, isaida shi din nan yadda aka haifo shi iyayen shi ko kuma dangogi sun samu wannan rashin lafiya. Na biyu kuma akwai masaloli yanzu kaman su rashin kuɗi, rashin aiki, ga su faɗace-faɗace da ake yi, mutane sun rake dushiyoyinsu, sun rasa wanda sun san su, ko mutum ya faɗi jarabawa ma baka samu kwanciyar hankali a gidan aure ba ma, kuma annan kuma ya zo ya karu, kuma yanzu shaye-shaye ya karu, kuma akwai shaye-shaye ma karan kanshi ma ciwon taɓon hankali ne. Banda haka kuma shi ma yana tayar da wannan rashin lafiyar nan, so kin ga dole ne a samu karot don saboda so da yawa an kaga mutum yana da rashin lafiya. Na ɗaya, ana ganin kaman ko kila yayi laifi ne ko kuma yayi wani abu ne yana samun horon ko kuma ya samu la'ana ne, wani kuma za a ce ko shaye-shaye ne, kuma karke manta na muke magana cewa shaye-shaye ma karan kanshi ma rashin lafiya ne. So matakin da aka dauka din bai yi ba, kuma gwamnati ma ba su sa hankalin su a wannan fannin ba, saboda zaki ga misali kaman plateau da muke a nan din nan, wannan asibitin nan dan da kuma jinkon ne kawai wanda suna kulawa da wanda suna wannan tabon hankali. To ba wai ma muna gani mutane daga plateau kawai ba, daga north central gaba daya un lokaci ma har mutane daga Kenurun su kan zo mu gan su anan. An likitoci wanda suka kware a wannan fanya ba mu kai 15 ba, so kin ga ya zama damuwa kenan, mutane ba su gane cewa akwai matsalan ba kenan. So damuwan da muke da shi kenan.
A cikin makon nan ne Majalisar Dinkin Duniya ta ware rana guda don ƙara wayarwa jama'a kai kan batutuwan da suka shafi lalurar kwakwalwa, samar da matakan tallafawa waɗanda ke fama da taɓin hankali da ɗaukan matakan sauƙaƙa yanayin da ke haifar da matsalar kwakwalwa. Taken ranar lafiyar kwakwalwa ta bana shine ba da fifiko ga lafiyar kwakwalwa da samar da walwala a duniya. Ya kuma yi duba ne da yadda za a zaburar da hukumomi, jami'an kiwon lafiya, ƙungiyoyin al'umma da ɗaiɗaikun jama'a ta yadda za su karkatar da hankalinsu wajen samar da yanayi da zai taimaka wa waɗanda suka samu matsala a kwakwalwarsu. Wani ɗalibi da ke koyan aikin kula da masu taɓin hankali a Jami'ar Jos, wanda ya nemi in saka ya sunansa, ya ce ya sami taɓin hankali ne a lokacin da ya fara karatu a jami'a, amma yanzu an mishi jinya ya samu lafiya.
Na taba na samu batun taɓin hankali da na samu jinya a asibiti.
To me ya janyo maka wannan taɓin hankali?
A makaranta ne, lokacin ina nan a 300 level kenan a makarantar jami'a na University of Jos. To a wannan lokacin ne akwai wasu abubuwa ababen da suka faru suna nan dai da yawa wadda ya sa hankali na ya tashi.
Kamar me ke?
To ɗaya daga cikin su shine yanayin tafiya na da wasu 'yan makaranta, sai kuma akwai wata zance wadda aka zo aka yi a kaina cewa ni ba na nutsuwa a makaranta, so ya shafe ni a cikin aji, kaman zance kunyatar da ni a gaban 'yan kwanena. Kuma a hakan kuma daga baya da na je gida sai na lura na ga cewa watan da nuna neman ta ne ko da yake ba wai na mata laifi ba ko ta yi ƙarya ne game da ni sai an ga kaman ni domin ita ne ba na sa hankali a makaranta sai kuma na samu masaloli da karatuna to kin ga ababan sun hadu sai gabaki daya hankali na ya tashi
to amma kana shaye-shaye a lokacin
a gaskiya dai tun rayuwa na ban taba nayi halin shaye-shaye ba kuma har yau ban taba nayi halin shaye-shaye ba kuma bana da niyya in ga cewa nayi halin shaye-shaye abinda haka ma yadda naga illan shaye-shaye wanda zai sa mutum ba zai abun kansa ba da yawa na gani ya sa ni ma nima na sane abinda zai shafe shan giya ko shan kwaya
to a lokacin da ka fadi hankalinka ya girkice me kake yi fada kake yi duka kake yi ko kuma dai me kake yi
ni dai kawai ga baki daya hankali na dai ya tashi ya zama ma bana ma magana sai kuka nake yi wasu lokaci don na ta bakin ciki
sai kaga mutane kaman basu yadda da cewa ana jinyan tadin hankali ko da mai a ce ya zama hauka ba da yake kai an maka wannan jinya kuma gashi nan ka samu lafiya muna magana cikin kwanciyar hankali ba matsala ta yaya zaka ga yama al'umma cewa wannan jinya ana iya yin shi kuma har a samu lafiya
gaskiya tabun hankali abu ne wanda akwai jinya kaman kowane ciwo ne wadda dan adam muddin kana da rai zaka iya ka samu in ka samu kwa sai ka nemi taimako
Muhammadu Sani Abubakar dake samun jinyan tabin kwakwalwa yace a baya ya fara shaye-shayen miyagun kwayoyi ne
ciwon ya zama da gida sai an kawo nan aka ga nan kuma na samu lafiya mai zuwa na goya ga Allah
wani irin ciwo ne ya same ka
ciwon ya zama ya hando ne ya zo kamar iska ne ya same ni
me kake ji a lokacin da wannan ciwo ya same ka
abin da yana ji kuma maganganun yana yi a lokacin kamar shekara na kuma sun a zama
shekaran ka nawa
shekara na goma yanzu na ji normal ciwo ya gudu daga jikina kuma
Mr. Samuel Dakwak kwararre a bangaren sanin halayyar dan adam yace masu lalurar tadin hankali suna bukatar taimako daga yan uwa da al'umma baki daya don hakan zai sa su samu lafiya da nutsuwa
wato muna so ne jama'a su gane cewa wannan illa din yakan samu kowa da kowa so na daya wanda sukan samu wannan damuwa na kwakwalwa so da yawa ba su suke sama kansu ba ciwo ne kamar inda mutum na samun ciwo malaria da sauransu na biyu kuma mutane ya kamata su gane cewa mu za mu iya mu taimake su su samu warkarwa ba wai za mu kara musu damuwa ba na uku gwamnati ya kamata su gane cewa idan an samu kwanciyar rai kwakwalwa za mu samu kwanciyar rai da cin gaba so abinda muke so shine mutane su gane cewa duk wanda ke da illan kwakwalwa yana bukatan ganewa da taimako domin ya samu warkarwa kamar inda mutum ya fito tiyata aka mishi aiki yana bukatan kula haka ne masu illan kwakwalwa suna so a musu kiwo domin su samu cikakken lafiya domin su ci gaba rayuwarsu
Dr. Maigari Yusuf Taru ya bada shawarwari kan matakan da ya kamata a dauka don rage yawaitar samun yanayi na tabin kwakwalwa.
To ga shawara na daya gwamnati legislation a sa doka a kasa kuma a bi dokan yadda ya kamata.
Dokar kaman a ce ne.
Doka yadda za a yi a taimaka ma waɗanda ba su da lafiya. A sa doka akan yaki da mugayen kwayoyi. Da kuma masu sayarwa din a sa wannan doka an samu mutum a hukunta shi kuma a hukunta shi daga sai kar manya su zo su sayi musu cewa ai gashi na uku kuma wanda shine babba kuma abinda muke yi a yau din nan shine a wayar ma mutane kai da irin yanayin irin wannan rashin lafiya din nan na hudu kuma ina waɗansu al'adu da waɗansu gargajiyan da muke yi wanda yakan abin nan alal misali a wajen aure in ana zuwa sai ga wasu in ba a kawo shaye-shaye ba auren bai hadu ba ko kuma a'a ana wani buki in ba a kawo abin shaye-shaye ba a yi ba to so dai yawa mutane su kan fara shaye-shaye ba su san illan shi ba so dai yawa ba su san illan shi su kan fada kawai to kin ga an yi haka din nan an wayar ma mutane akan wannan shi su san cewa yana da jinya akwai abubuwan da za a iya sare in an kebe waɗannan abu ba za a yi abin nan ba zuwa su shaye-shayen su zai iya taimaka ya rage yawan mutane da suna da wannan shiwari.
Kimanin adadin likitoci masu kula da masu tabin hankali 250 ne kacal a Najeriya, dake da mutane fiye da miliyan 200, inda kashi 90 na fiye da mutane miliyan 60 dake kasar dake fama da tabin kwakwalwa ba sa samun kula a asibitoci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kamar yadda aka saba, zan fara da batun labaran wasanni ta Maulani, inda za ku ji yadda ta kaya a tsakanin club-club na zakarun kasashen Turai da aka fafata jiya Laraba. A kara da ta yi tsakanin club din Napoli da kuma club din Ajax, an tashi club din Napoli na da kwallaye hudu a ragar club din Ajax, ita kuma tana da kwallaye biyu. Wanda aka fafata a tsakanin club din Atletico da kuma club Brugge, an tashi Changeres babu wadda ta jefa kwallo a ragar yar uwarta. Wanda aka buga tsakanin Liverpool da kuma Rangers FC, Liverpool din ta yi cin kacawa Rangers da ruwan kwallaye ɗaya-ɗaya har sau bakwai. Da kyar da jibin goshi, Rangers din ta samu damar jefa kwallo ɗaya a ragar Liverpool din. Kwallon da aka murza tsakanin Barcelona da kuma Inter, an tashi ne kowace club din ta samu damar jefa kwallaye uku a ragar yar uwarta. Sai karawar da aka yi tsakanin Victoria Plzen da kuma Bayern Munich, an tashi Bayern din na da ci hudu, ita kuma Victoria Plzen din na da kwallaye biyu. Fafata da aka yi tsakanin Bayern Leverkusen da Porto, an tashi Porto din na da ci uku, yayin da Leverkusen din bata samu koda kwallo guda ɗaya ba. Wanda aka yi tsakanin Tottenham Hotspur da kuma Eintracht Frankfurt, an tashi Hotspur din na da kwallaye uku a ragar Frankfurt, ita kuma ta sa kwallaye biyu a ragar Hotspur din. Bari kuma duba yadda Premier League na kasar Ingila yake a halin yanzu. Na ɗaya ita ce club din Arsenal da maki 24, sai na biyu club din Manchester City da maki 23, sai na uku club din Tottenham da maki 20, sai kuma club din Chelsea a matsayin ta hudu da maki 16, yayin da club din Manchester United ita ce ta biyar da maki 15. Bari kuma mu dawo gida Najeriya, inda tsohon shugaban hukumar kwallon kafar kasar Musa Amaju Michael Pinnick ya nemi yafiya daga dukkan masu ruwa da tsaki a harkan kwallon kafa dangane da kurakuran da ya kofsa a lokacin da yake shugaban hukumar din. Pinnick ya jagoranci hukumar kwallon Najeriya har na tsawon shekaru 8 jere, sai dai kuma a yayin da tsohon shugaban hukumar kwallon ke neman yafiya, shi kuwa sabon shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya Alhaji Ibrahim Musa Gusau ya yi alƙawarin zai tafi da kowa ne, musamman masu ruwa da tsaki a harkan kwallon kafa, da kuma neman shawarwari da zai taimaka dawo da matsayi da kuma martaban kwallo a Najeriya. A gefe guda kuma, yan Najeriya nan da ta lashe lambar zinare Toby Amusu a gasar tsallake shinge na duniya a tseren tsawon mita 100, hukumar guda da gasar motsa jiki ta duniya ta sanya sunanta a cikin jerin sunayen mutane 10 da za a karrama. A yanda gefe guda kuma, gwamnan jihar Ogun a Biodun ya baiwa Toby Amusu kyautar tsabar kudi naira miliyan 5 da kuma gida a garin Jego Ode. Abdulhamid Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, to yanzu kuma ga labarai a takaice.
Za a yankewa Nicholas Cruz hukuncin daurin rai da rai ba tare da damar sakin jeka gyara hali ba, wanda ya harbi kan mai uwa da wabi a wata makaranta a jihar Florida da ke Amurka, inda ya kashe mutane 17 a makarantar sakandare ta Marjorie Stoneman Douglas da ke Parkland. Wannan hukunci ya zo ne bayan da masu taimakawa alkali yanke hukunci suka sanar yau Alhamis cewa dukkansu sun kasa amincewa cewa ya kamata a kashe Cruz. Hauhawar farashin kayayyaki a Amurka ya ƙara a cikin watan Satumba, yayin da tsadar gidaje da sauran kayayyakin buƙatu ke ƙara matsa lamba ga magidanta, lamarin da ya kawar da ƙarin kuɗin albashi da mutane da yawa suka samu, da kuma tabbatar da cewa babban banki zai ci gaba da ƙara kuɗin ruwa. Farashin kayan masarufi ya ƙaru da kashi 8.2 cikin 100 a watan Satumba, idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata, kamar yadda gwamnati ta bayyana yau Alhamis.
Kamar sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.